أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم بيو غوات رمضان باين هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكرا دبو ديدة تريه دو دا أربعين دا هدو وان دي 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 دا أشيرين da hudu da watan uku shekara ta 2023. Wannan shine majalisi na biyu a majalisin mu na tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekarar, wanda za mu tashi yau a kan suratul ahqaf. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
نعم. سورة الأحقاف سورة مكية دا اتفاق معلمي illa waɗansu ayoyi daga ciki waɗanda waɗansu malamai suka yi ishara a kan cewa ayoyi ne madaniya, wanda za mu ji su a wurinsu insha Allahu ta'ala. Wannan surar ana kiranta da suna suratul ahqaf ta ɓangaren suna, an kira ta kuma da wannan sunan ne na suratul ahqaf saboda ambaton wannan lafazin na al-ahqaf a cikinta ita kadai daga cikin surorin al-Qur'ani. Wazkur aqa'adin id anzara qawmahu bil-ahqaf. Da haka wannan shine yasa wannan sura ta samu wannan suna na suratul ahqaf. Ana kiranta da wannan sunan tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kaman yanda yazo a cikin musnad na Imam Ahmad da kuma musnad na al-Imam Abu Ya'la al-Mawsili da Ibn Hibban cikin sahih, da kuma al-Imam al-Tabari a tafsirin shi sun rawaito athar daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud yake cewa aqra'ani Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam surat al-ahqaf. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta mun suratul ahqaf, ya koya mun karatun suratul ahqaf. Wannan ya tabbatar da cewa wannan sunar tana da wannan sunan tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kaman yanda wannan athar din na Ibn Mas'ud yake ishara a kai. Maqasudin surar, babban maqasudin da take zagayawa a kan shi, shine tsayar da hujja a kan waɗanda suke ƙaryata Al-Qur'ani suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, suke ƙaryata tashin alƙiyama, a tsayar musu da hujja, gamsasshiyar hujja wadda za ta yanke ma duk wani mai uzuri uzuri. To wannan shine maqasudin wannan sura, a tsayar da hujja, sannan kuma a yi gargaɗi da tsawatarwa mai tsanani ga duk wanda ya ci gaba da tafiya akan abin da yake kai bayan hujja ta tabbata. Daga babban maqasudin surar dai gaba ɗaya shine a tsayar da hujja da dalili gamsasshe dangane da waɗanda suke ƙaryata Allah, suke ƙaryata Al-Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma a yi musu gargaɗi. Daga za mu ga duk abin da surar take zagayawa a kai, tana zagayawa a kan wannan maudu'in ne. Duk wata gaba da za ta je ta dawo, tana magana ne a kan tsayar da hujja da kuma rushe hujjojin da waɗanda suka ƙaryata suke dogara da su, da kuma gargaɗi da misalai na al'ummomin da suka yi irin abin da suka yi, da kuma abin da Allah ya yi musu. To a kan wannan ne surar gaba ɗaya take zagayawa. Wannan shi ne maqasudinta. Maudu'in surar, idan aka kalle ta gaba ɗaya, za a iya cewa tana zagayawa ne ita ma a kan wani maudu'i ra'isi guda ɗaya. Wannan maudu'in kuma shi ne magana a kan Al-Qur'ani, da kuma magana a kan matsayin kafirai dangane da Al-Qur'ani, sannan kuma da matsayin kafirai dangane da abin da ya shafi tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidin rububiyya da kuma tauhidin uluhiyya, da kuma matsayinsu dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma matsayin kafirai dangane da waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, menene matsayin da kafirai suke ba su, wani irin kallo suke yi ma wanda ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan kuma menene matsayin kafirai dangane da sakamakon Allah da Allah yake bayarwa a duniya da lahira ga waɗanda suka yi imani, da kuma waɗanda suka kafirce, menene matsayinsu dangane da wannan. Wannan shine kusan maudu'i ra'isi guda ɗaya da ayoyin surar suke zagayawa a kansu. Da haka idan muka kalli surar, za mu iya cewa surar tana da maqati', tana da gaɓoɓi guda huɗu. Gaɓa ta farko aya ta ɗaya zuwa aya ta goma sha biyu. Aya ta ɗaya zuwa aya ta goma sha biyu. Wannan gaɓar tana magana ne a kan cewa Al-Qur'ani gaskiya ne, sannan kuma Al-Qur'ani yana kira zuwa ga tauhidi, kuma yana rushe shirka. Wannan shi ne abinda wannan gaɓar ta ƙunsa, daga aya ta ɗaya zuwa aya ta goma sha biyu. Tabbatar da cewa Al-Qur'ani gaskiya ne, kuma menene masdar ɗin Al-Qur'anin, daga ina ake samo Al-Qur'anin, sannan kuma menene muhimmin abinda Al-Qur'ani yake kira zuwa gare shi, da kuma muhimmin abinda Al-Qur'ani yake rushewa. Shine abinda wannan gabar ta farko ta kunsa. Gaba ta biyu aya ta sha uku da ta sha huɗu. Ita kuma ta kunshi bayani ne dangane da sakamakon waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi taqwa, sakamakon da Allah zai ba su a duniya, da kuma sakamakon da za su samu ranar alƙiyama. Daga waɗannan ayoyin guda biyu suna zagayawa ne akan wannan maudu'in. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ذاك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ذاك أم فتسا كما قم ما ستقوا دكما إرن تتلن دأكي مسو أدونيا دكما رانا القيامة.
gabata uku, gabata uku aya ta 15 da kuma aya ta 16. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, da kuma ulaika alladhina nataqabbalu minhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Wannan gabar ita kuma za ta yi magana ne akan wasiyar da Allah madaukakin sarki yayi dangane da iyaye, wasiyar da Allah yayi ma ƴaƴa dangane da iyayensu, da kuma sakamakon da Allah zai ba wa ƴaƴan da suka yi aiki da wannan wasiyar. Wannan shine abin da wannan gabar ta kunsa. Gaba ta hudu ita ce aya ta 17 har zuwa aya ta 20. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني, har zuwa fadin Allah madaukakin sarki, wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nar azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Wannan gabar ita kuma za ta yi magana ne akan sakamakon wanda yake saba ma iyaye. Menene hukuncin shi? Menene sakamakon shi a wurin Allah? Ana wanda bai saurari waccan wasiyar ta Allah dangane da iyaye ba, menene makomar shi a wurin Allah? Sannan kuma menene sakamakon masu girman kai, waɗanda suka yi girman kai, suka ƙi karɓan saƙon Allah, suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, menene sakamakon su? Wannan shine abin da wannan gabar ta hudu take magana akai. Gaba ta biyar, gaba ta biyar aya ta 21 zuwa aya ta 28. Wadhkur afa adin iz anzara qawmahu bil ahqaf, har zuwa fadin Allah madaukakin sarki, falawla nasarahum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha. Wannan gabar ita kuma tana magana ne akan qissar adawa mutanen annabi Nuhu, me suka yi dangane da annabin da Allah ya aiko musu, me Allah ya yi musu dangane da abin da suka yi ma annabi. Da haka Allah ya kawo wannan qissar domin gargadi da tsawatarwa da kuma tsoratarwa dangane da waɗannan mutanen da abin da suka aikata, domin ya zama gargadi ga su waɗannan mutanen da Allah ya aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan kuma aka yi maganar abin da yake cikin qissar na gargadi da tsoratarwa. Wannan shine gaba ta biyar. Gaba ta shida ta ƙarshe daga cikin gabobin wannan surar ita ce bayani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, koda wasu ba su gaskata shi ba, koda kafiran Qurayshawa sun butulce mai, sun kafirce mishi, to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gaskata shi a cikin mutane, sannan kuma an gaskata shi a cikin aljanu. Ba wai mutane kawai suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, har aljanu sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin mutane, da kuma matsayin shi a wurin aljanu, da matsayin shi a wurin Allah. Shine abin da wannan gabar ta kunsa, da ta nuna ma waɗanda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin mutane, da wurin aljanu ma, ballantana kuma a wurin Allah da ya aiko shi subhanahu wa ta'ala. Da ta wannan gabar ta rufe sura ne da bayani a kanta, nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma rufewa a kan tabbatar da cewa akwai tashin alƙiyama ɗin bayan an mutu, wanda shine babban abin da waɗanda suke ƙaryata manzon Allah suke inkari a kai. Da ta ayar surar ta rufe da wannan ayar wadda ta ƙunshi waɗannan muhimman abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya kawo a ƙarshen surar. Da ta a taƙaice za mu iya cewa waɗannan su ne gaɓoɓi guda 7 wanda surar ta ƙunsa, wanda a kansu ne ayoyin surar take zagayawa. kamar yadda ya gabata wannan surar sunanta suratul ahqaf. Sannan an buɗe ta kamar kowace sura daga cikin surorin Al-Qur'ani da bismillahir rahmanir rahim. Ma'anar taqdirin shine aqra'u bismillahir rahmanir rahim, ina karanta Al-Qur'ani da sunan Allah mai rahama mai jin kai, ko kuma ina karanta wannan sura ita suratul ahqaf da sunan Allah mai rahama mai jin kai, ina karatu tare da neman agaji da kuma neman tawassuli da sunan Allah Ar-Rahman da kuma sunan Allah Ar-Rahim. Da aka an buɗe ta da bismillahir rahmanir rahim. Allah madaukakin sarki ya ce hamim. Wannan harufan su ne ake kira da suna al-huruful muqatta'a. Al-huruful muqatta'a, wanda ake buɗe waɗansu daga cikin surorin Al-Qur'ani da su. Wani lokaci a buɗe da harafi ɗaya, a ce nun ko a ce qaf ko sad. Wani lokaci kuma a buɗe da harafi guda biyu, kamar yadda ya zo a nan hamim, hamim har guda bakwai da suka zo a cikin Al-Qur'ani. Wani lokaci a buɗe da harufa guda uku, kamar alif lam mim. Wani lokaci kuma a buɗe da harufa guda huɗu, alif lam mim sad ko alif lam mim ra. Wani lokaci kuma a buɗe da harufa guda biyar, kamar kaf ha ya ayin sad, wanda shine aksarin adadin harufan da aka buɗe da su. Data guda biyar shine mafi yawa, guda ɗaya shine mafi karanci. Duka waɗannan harufan an buɗe Al-Qur'ani da su. To amma waɗannan harufan me suke nufi? Menene ma'anarsu? Me yasa kuma ake buɗe surori waɗansu daga cikin surorin Al-Qur'ani da su? Galibi idan an karanta waɗannan harufan, mukan ji ana cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalika. Allah shine ya san abin da yake nufi da shi. Wannan yana iya ɗaukan ma'anoni guda biyu. Ma'ana ta farko ya zama cewa shi ne magana wanda yake Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalika, shi ne yake nufin ni ban san ma'anar waɗannan harufan ba, Allah ne ya san abin da yake nufi. Amma ba ya kora cewa babu wanda ya san ma'anarsu ba. Wannan shine fuska ta farko, ya ce Allahu a'lamu bi muradihi, kamar a tambayi mutum menene kaza, ya ce wallahu a'lam, in bai sani ba. Amma yana nufin ba wanda ya sani? Baya nufin ba wanda ya sani. In an ji an tambayi wani, za a iya samun bayani, za a iya samun fatawa da bayanin wannan abin da ake tambaya. Shi da ya ce Allahu a'lamu yana nufin a karan kanshi shi. Shi bai sani ba, Allah ne mafi sani. Ko kuma a ce Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalika, ana nufin kowa da kowa. Ya zama ma'ana waɗannan harufan babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah. Shi ne fuska ta biyu. To wannan fuskar ta biyu, da yawa malamai suna cewa wannan kuskure ne. A ce Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalika, ana nufin ba wanda ya san me ake nufi da su sai Allah, suka ce wannan kuskure ne. Domin waɗannan harufan ba sa cikin mutashabihat, waɗanda ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah. Illa dai me ake nufi da su, wannan wata mas'ala ce daban. To idan muka ce ba a nufin Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalika, ba ana nufin ba wanda ya san ma'anarsu ba, kenan yana nuna akwai abin da ake nufi da su kenan? Sai mu ce eh, haka ne, akwai abin da ake nufi da su. Da haka wannan zai sa sai mu duba me kenan, me ake nufi da irin waɗannan harufan da ake kawowa a farkon surorin Al-Qur'ani. Abu na farko da ya kamata mu fahimta shine magabata na farko, sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in, dukkan su sun tafi akan wata ma'ana guda daya. Dukkan su kowa ya yadda da wannan ma'anar dangane da wayannan harufa. Me yake wannan ma'anar? Suka ce wannan ma'anar ita ce waɗannan harufan harufa ne daga cikin al-hurufun hijaiyya da muka sani. Yanda alifun da ba'un da ta'un suke haka ha'un da mimun suke. Dukkan su sun yadda akan cewa waɗannan harufan wannan abin shine abin da suke ne. Kawai an kawo harafi ne daga cikin harufan da muka sani na hurufun hijaiyya. Da haka su ne a nan. Su ne ha'un ɗin, su ne mimun ɗin, su ne alifun ɗin, su ne lamun ɗin, su ne mimun ɗin. Su ne ƙaf ɗin, su ne nun ɗin, waɗannan dai harufan da muke karantawa a alifun ba'u. Da haka dukkan magabata sun tafi a kan wannan cewa waɗannan huruf ne. Waɗannan huruf ne. Bambancin kawai shi ne ya menene taujihin kawo waɗannan harufan. Shi ne ake samun bambanci. Amma kowa ya yadda harufa ne. Kenan ba Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika bane. Cewa waɗannan harufa ne daga cikin harufa na larabci waɗanda ake karantawa idan an tattara su an haɗa su da waɗansu harufa suke ba da kalma, suke ba da jumla, suke ba da ma'ana, to su ne dai a nan. Illa dai waɗannan harufan malamai idan suna magana a kan su, za mu lura cewa suna magana ne a kan waɗansu abubuwa guda uku. Abu na farko shi ne ɓangaren al-ma'ana, ɓangaren ma'ana. Cewa menene ma'anar hannu, menene ma'anar alif lam. To wannan shi ne na ce duka sun yi ittifaki a kan cewa waɗannan harufa ne daga cikin hurufun hijaiyya. Abu na biyu da suke magana a kai dangane da waɗannan harufan shi ne ɓangaren al-maghza, shi ne babin hikima. Menene hikimar kawo waɗannan harufan? Shi ne babi na biyu. Shi ya sa galibi in sun yi magana a kai suna magana ne a wannan ɓangaren, ba suna magana ne a ɓangare na farko na ma'ana ba. A ma'ana sun yadda hurufun hijaiyya ne. Amma a wannan babin na hikimar kawo harafin shi ne ake samun bambanci. Wannan ya ce an kawo harafin ne saboda kaza. An yi amfani da harafi kaza ne saboda kaza. Shi ne za a samu bambanci a tsakanin su. Shi ne a babin hikima. Shi kuma babin hikima na kawo waɗannan harufan nau'i biyu ne. Nau'i na farko shi ne a kalli harafin da surar da ya zo a ciro waɗansu hukunce-hukunce. A ce an kawo wannan harafin ne a nan saboda kaza da kaza. Kamar yadda suke cewa an kawo harafin ne, harufan ne saboda tahajji a ƙalubalanci mushrikan Larabawa. A nuna musu yadda kuke magana da Larabci. Waɗannan harufan Larabcin ne aka yi amfani da su, aka kawo wannan Alƙur'anin. In kun isa kuma ku yi amfani da waɗannan harufan ku yi irin Ƙur'anin. Wannan an fassara huruful muqatta'a ne, ba a fassara su aka yi ba. An kawo hikimar da ta sa aka kawo su ne. To wannan shi ne nau'i na farko a maganar hikima. Akwai nau'i na biyu na magana a kan hikimar kawo su, wanda shi ne za a ce wannan ba wanda ya sani sai Allah. A babin hikimar kawo su ɗin ma, ba wanda ya sani sai Allah. Wane nau'i ne wannan? Shi ne kamar misalin nau'in da za a kawo a ce me yasa a suratul ahqaf aka ce hamim ba a kawo alif lam mim ba. Me yasa ba a ce nun ba? Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim, aka yi amfani da hamim. To wannan hikimar, me yasa kuma a nan aka yi amfani da harafi biyu? A can aka yi amfani da harafi uku, ba a yi amfani da harafi biyar ba. Shi ma waɗannan hikimomin duka Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik. Allah ne kawai ya sani. Ba wanda ya isa ya zo ya ce me yasa Allah ya yi amfani da hamim a nan, bai yi amfani da alif lam mim ba a nan. Me yasa a nan ya yi amfani da harafi biyu, bai yi amfani da harafi biyar ko hudu ko uku ba, wannan hikimar Allah ne kawai ya santa. Amma hikima nau'i na farko wanda za a kalli surar a yi istinbati da alaƙa tsakanin harafin da aka kawo da surar, a ce an kawo shi ne saboda kaza, to wannan babu laifi. Magabata suna magana da yawa a kai su ce an kawo harafi kaza ne saboda kaza da kaza da kaza. Kamar yadda Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ya yi magana a kan haruffan da aka kawo a suratu Qaf da kuma suratu Sad. Ya ce ka kalli suratu Qaf ɗin ka gani, da aka buɗe ta da Qaf ka kalli haruffan da suke cikin sura, kalmomin haruffa. Za ka ga har kalmomi ne wanda aksarinsu akwai Qafun a ciki. Harafin Qafun ne ya yi ta maimaituwa a cikin kalmomin da suka zo a cikin sura. Da kan kana karanta surar za ka ji ko ta ina Qafun ne kamar ana turo shi a cikin kallafuzzan da kalmomin surar. To haka kuma suratu Sad ya ce akwai al-ikhtisasat, akwai al-ikhtisam, akwai irin waɗannan lafuzzan wanda suke da alaƙa da al-ikhtisam da al-ikhtisas da yawa a cikin surar. Da ta aka yi amfani da lafazin Sad a farkonta. To irin wannan shi ma hikima ce wanda mutum zai yi istinbati ya ce saboda kaza an kawo harafi kaza ne, an buɗe ta da harafi kaza saboda kaza saboda kaza. To wannan shi ma ba tafsirin haruffan bane, ba tafsirin haruffan bane. Daga ba wanda zai zo ya ɗauki harafin a magabata ya ce maka tafsirin shi kaza da kaza ne, a'a duk sun yadda cewa hurufun hijaiya ne, harafi ne kamar alifun kamar ba'un. Kamar yadda alifun ba ta da ma'ana har ba'un ba ta da ma'ana, haka su ma suke ba su da ma'ana, sai dai a yi istinbatin hikimar da ta sa aka kawo su da alaƙar su da surar. Sai kallo na uku da suke yi ma waɗannan haruffa shine suna kallon su a babun al-mila, al-mula walla ta'is, babun kallon su ta ɓangaren a ciro fa'idoji da wasu lafa'id da za a iya zazzarowa daga cikin fassara. Da haka wannan shi ma babi ne wanda yake mai faɗi, wanda da yawa daga cikin malaman tafsiri da magabata suna wannan istinbatin su ciro wasu fa'idoji da wasu abubuwa na ban sha'awa na ilimi a cikin haruffan, wanda shi ma ɗin ba tafsirin haruffan ba ne da ba su wata ma'ana daga cikin ma'anoni na musamman. Illa dai babban al'amari ana ƙaidin wannan babin na ciro fa'idoji a ciki, ana ƙaidin shi da ƙaidi guda biyu. Ƙaidi na farko shine kada ya zama fa'idar da mutum ya ciro ta ci karo da wani abu wanda shari'a ta tabbatar. Dole ne ya zama abinda aka ciro na fa'idar bai saɓa ma abinda shari'a ta tabbatar ba. Shine abu na farko. Sannan abu na biyu, kada mutum ya yanke da fa'idar cewa kaza kaza ne, a'a kawai ya kawo ta a matsayin zai iya yiwuwa kaza ne, zai iya yiwuwa an kawo saboda kaza da kaza ne a matsayin ihtimal, domin zai iya yiwuwa kuma ba haka bane. Da haka istinbatin ka da ciro fa'idar ka ba zai iya zama dole daidai bane. Da haka zaka kawo shi ne a babin ihtimal, cewa abu ne wanda zai iya yiwuwa kaza ne, ina zaton zai iya ɗaukan kaza. Da haka ba a babin cewa kawai kaza kaza bane, tunda ka riga ka samu wata fa'ida ka ciro kawai ka gina a kanta ka tabbatar da ita cewa haka ne. Da haka a dunƙule abinda za mu iya kallon waɗannan haruffan da shi, idan mun lura da mu'amalar da magabata gaba ɗaya suke yi ma waɗannan haruffan, za mu iya cewa haruffa ne wanda ba su da ma'ana amma suna da hikima da ta sa aka kawo su. Da haka wannan shi ne abinda za a iya ɗaukan waɗannan haruffan, za a iya ɗaukan haruffan da su. Da haka an ce Allahu a'lamu bi muradihi bidhalika, ana nufin ba su da ma'ana kwata-kwata, ko wannan ba haka ba ne, suna da ma'ana. Menene ma'anarsu? Haruffa ne daga cikin huruful hijaiya. shine ma'anar su data ba za a kora cewa kwata kwata ba su da ma'ana ba tunda ma'anar su shine ga abinda ake suke ga kuma abinda ake nufi da su sai baban kawo hikimar kawo su wanda shine wannan babi ne mai fadi akwai inda ba wanda ya sani sai Allah shine me yasa akai amfani da kaza anan ba ai amfani da wancan ba wannan ba wanda ya sani sai Allah akwai kuma babin da za a iya ijtihadi a samu hikimomin da ta sa aka kawo wanda shine sanin wanda shine kaman yanda malamai suke magana akai to ana kawo su ne saboda kalubale sai abu na gaba shine abin da ya shafi ayoyin surar Allah madaukakin sarki ya bude da hamim tanzilul kitab min Allahil azizil hakim tanzilul kitab saukar da littafi dan an ce alkitab kai tsaye yana tafiya zuwa ga alqur'ani kamar yadda yake alif lam mim zalikal kitab la raiba fi akai ishara zuwa gare shi amma kuma ba a ambace shi a baya ba wanda asali in za a ishara zuwa ga abu ana buƙatar a ambace shi a baya to amma wannan alqur'anin bayyanar shi ta fi ƙarfin ambatar shi za a ishara a gare shi koda ba a yi ishara zuwa gare shi a baya ba koda ba a ambace shi ba saboda abu ne wanda yake sananne wal ma'rufu la yu'arraf data abin da yake sananne ba a kuma kokarin sai an sanar da shi data da an ce alkitab an san me ake nufi zalikal kitabu la raiba fi tanzilul kitab saukar da littafi wala littafi alqur'ani min Allah daga wurin Allah ne saukar da alqur'ani daga wurin Allah ne ma'ana idan mutum yana so ya san masdarin alqur'ani yana so ya san daga ina manzon Allah yake zuwa da wannan magana daga ina yake zuwa da wannan sakon sai Allah ya bada amsa akai cewa tanzilul kitab min Allah saukar da alqur'ani daga Allah ne daga wurin Allah ne wa innahu latanzilu rabbil alamin saukacce ne na ubangijin halittu nazala bihi ruhul amin ruhul amin mala'ika jibril shine ya sako sakon ya sako da shi ala qalbika izuwa zuciyarka ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga tabbatar da alqur'ani yana da masdari menene masdari shi shine daga wurin Allah aka saukar da shi wane ne Allah din sai Allah ya sake ta'arifin kanshi cewa shine al-azizul hakim Allah shine mabuwayi kuma shine mai hikima al-aziz yana daukan ma'anoni daga cikin ma'anar sunan al-aziz shine abin da yake ya gagaru kowa shine al-aziz wanda ya gagaru kowa ba wanda ya isa da shi shi kuma ya isa da kowa daga Allah shine al-aziz haka kuma al-aziz yana zuwa da ma'anar abu mai tsada mai daraja wanda ba a iya samun shi sai an wahala daga da wannan ma'anar Allah al-aziz daga Allah al-aziz ne da ma'ana ta farko al-aziz ne da ma'ana ta biyu daga Allah mabuwayi ne ya gagaru kowa haka ya halitta ka ya tsara ka kuma ba wanda ya isa ya canza wannan tsarin yanda ya yi ka a mutum ba wanda ya isa ya canza ka zuwa ga wata halitta yanda ya yi ka da launinka da tsarin halittar ka ba wanda ya isa ya canza ka zuwa ga wani tsari daban yanda ya yi ka dole sai ka ci abinci za ka rayu ba wanda ya isa ya canza ma wannan tsarin ya maida kai da wani tsari wanda za ka rinka rayuwa ba abinci yanda ya yi ka dole sai ka yi bacci za ka rayu ba wanda ya isa ya zo ya canza maka wannan tsarin ya mai da kai wani mutum wanda kwata-kwata baya yin bacci a rayuwa daga Allah al-aziz ne ya buwaya in yayi tsari dole a tafi a wannan tsari saboda izzar shi subhanahu wa ta'ala daga ya sifanta kanshi cewa shi al-aziz shine ya saukar da littafi kuma al-hakim Allah ne hikima ne abinda ake nufi da hikima shine tsara abu a bisa yanda ya kamata sannan kuma shine sanya kowane abu a inda ya dace a sanya shi da ma'anar adalci kenan hikima shine sanya abu a lokacin da a inda ya dace da haka ne hikima shine ba zai yi magana ba sai a inda ya dace ya yi magana kuma zai yi gwargwadon yadda ya dace ya yi mai hikima shine wanda zai yi shiru a inda ya dace ya yi shiru kuma gwargwadon yadda ya dace ya yi shiru mai hikima shine wanda zai yi abu a gwargwadon dacewar abu wannan shine hikima da haka Allah madaukakin sarki al-hakim ne Allah mai hikima ne shi ya san inda ya kamata ya aje komai da ya dace da shi saboda buwayar shi ba wanda ya isa ya sa shi shi yasa ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin shi za a saukar ma wahayin alqur'ani saboda izza ta Allah la yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alun ba wanda ya isa ya tambaye shi akan abin da yake aikatawa da haka manzon Allah ya ga dama kuma shi ya zaɓa da haka izzar shi ta tabbatar da cewa gare shi zai yi wahayi sannan kuma al-hakim hikimar shi ta tabbatar da cewa shi wannan ɗin da ya fara saukar ma wahayi shine ya cancanta a yi mai wahayi ɗin hikimar Allah ta tabbatar da cewa manzon Allah shine ya cancanci wahayi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya fi kowa sanin ina ya cancanta ya sanya manzancin shi da haka Allah al-aziz ne kuma al-hakim ne shi yasa da izzar shi ya saukar da al-qur'ani kuma ya kalubalanci duniya akan a yi irin al-qur'ani kuma aka kasa da hikimar shi kuma ya zaɓi manzon Allah a matsayin shi ne wanda za a saukar ma al-qur'anin kuma shi ne ya fi kowa dacewa da cancantar karɓan wannan saƙon na Allah saboda Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu wannan ayar da Allah yake cewa tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim tana daga cikin dalilai wanda suke tabbatar da cewa Allah a sama yake domin duk wani dalili wanda yake nuna saukowar alqur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yana nuni akan cewa Allah a sama yake kamar yadda al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ya faɗa cewa daga cikin dalilan da suke tabbatar da uluwin Allah cewa Allah ya ɗaukaka da zatin shi shine tabbatar da cewa yana saukar da alqur'ani domin idan aka ce saukowa daga ina ake saukowa daga sama da haka duk inda za a yi magana akan alqur'ani daga wurin Allah aka ce yake kuma sai a ce saukowa ake yi ba a cewa miƙo alqur'ani daga wurin Allah ba a cewa karɓan alqur'ani daga wurin Allah sai a ce saukowar alqur'ani daga wurin Allah kenan Allah yana ina yana sama ilayhi yas'alu al-kalimu at-tayyib والعمل الصالح يرفع سنة إذا زاء هود أبو سما ورن الله يأتي أن نجع بزوا سما يأتي أن توقف أيك باي زوا الله أن يسمى جسد سور أتبا تد سوا الله سبحانه وتعالى أسمى يسي شين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الله يسي ما خلقنا السماوات والأرض Allah ce ma khalaqna as-samawati wal ard ba ma halitta sammai guda bakwai ba wal ard kuma ba ma halitta kasai guda bakwai ba domin sama guda bakwai ce haka kuma ƙasa guda bakwai ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al ard mithlahunna yatanazzalu al amru bainahum Allah shine wanda ya halitta sammai guda bakwai kuma ya halicci kasai irin kwatankwacinsu ba na kwatankwacinsu guda bakwai da aka sama bakwai sannan ƙasa guda bakwai Allah ya ce ba ma halittu waɗannan halittun manya-manya guda biyu ba, illa bil wa ma bainahuma, haka kuma ba ma halittu abin da yake tsakanin sama da ƙasa ba. Menene abin da yake tsakanin sama da ƙasa? So ya ji halittun da kake gani, da ba wanda ba ka iya gani, wanda ba a cikin sama suke ba, kuma ba a cikin ƙasa suke ba, wanda suke tsakanin sama da ƙasa. Allah ya ce ba ma halittu su ba illa bil haqq. Sai halitta da gaskiya, mun halitte su ne domin tabbatar da gaskiya, ba halitta ne aka yi don wasa kawai ba. Kai din da ka zanta a an halitte ka kana rayuwa a bayan ƙasa, kana cikin wani ɓangare kenan, kana cikin wa ma bainahuma, halittun da suke tsakanin sama da ƙasa. To Allah bai halitte ka ba sai da gaskiya, bai halitte ka don wasa ba, bai halitte ka don wargi ko don shirme ba, ko kuma bai halitte ka don ɓanna ba, ya halitte ka ne don gaskiya. Menene gaskiyar da Allah ya halitte halittu domin su? Babbar gaskiya mafi girma ita ce kalmar la ilaha illallah, ita ce kaɗaita Allah da bauta, ita ce gaskiya mafi girma wadda babu wata gaskiya irinta. Da haka da Allah ya ce ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq, ma'ana Allah bai halitta sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su ba, sai halitta dan a tabbatar da cewa la ilaha illallah, ba abin bautawa da gaskiya sai Allah. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ishara akan haka a inda yake cewa wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, sai aka tabbatar da kalmatul haqqin ita ce la ilaha illa huwa, sai ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batta fiha min kulli dabba wa tasrifir riyah was-sahabil mutasakhkhiri bainas sama'i wal ardi la ayatin li qaumi ya'qilun. Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, sai ya kawo abinda zai tabbatar da cewa ilahukum ilahun wahidun. Menene wannan dalilin? Shine halittar sama da ƙasa, da wahalittun da Allah ya watsa a bayan ƙasa, da girgije da yake gudana tsakanin sama da ƙasa, haka kuma da koguna da suke gudana a bayan ƙasa. Duka wannan Allah ya ce da ayatin, ayoyi ne amma li qaumi ya'qilun, ga masu hankali wanda za su iya gane cewa wa ilahukum ilahun wahid. Idan za mu fahimci duka waɗannan halittun da Allah ya faɗa, ya halitte su ne domin su nuna mana cewa lallai Allah Allah ɗaya ne, babu abun bauta da gaskiya sai shi. Shine ma'anar ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Shi yasa Allah ya maimaita wannan a cikin Al-Qur'ani a ayoyi daban-daban. Allah ya ce khalaqa as-samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun. Allah shine ya halitta sama, ya halitta ƙasa dan gaskiya, ya halitta su ne da gaskiya, ma'ana da tabbatar da cewa la ilaha illallah. Allah ya girmama dangane da shirka da ake yi da shi a haɗa shi da wani a wurin bauta, bayan ga ayoyi na halitta ya riga ya zuba wanda suke nuna shi kaɗai ne ya cancanta a bauta mishi. Sannan Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiya fasfahi as-safha al-jamil. Ba ma halitta sammai ba da ƙasai da abin da yake tsakaninsu sai da gaskiya, sai Allah ya ce kuma lalle alƙiyama za ta zo. Akwai tashin alƙiyama, akwai tsayuwa a gaban Allah, ta haka fasfahi as-safha al-jamil, ya kai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri, ka kau da kai, ka yi afuwa, ka ƙyale su duk abin da za su faɗa su faɗa, ka bar su. Akwai tashin alƙiyama, akwai tsayuwa a gaban Allah, ga kuma dalilai nan na halittar sama da ƙasa da abin da yake tsakaninsu, an riga an aje musu, wanda ya ishe su su yi hankali, yadda cewa Allah shi kadai ya tantanta abauta mishi. Sai Allah ya ce wa ajalin musamma, Allah ya halitta su ne da gaskiya, kuma ya halitta su da wani lokaci iyakantacce, shine ajalin musamma, lokaci wanda an riga an ambace shi an sanya shi cewa wa'annan halittun sama da ƙasa wa ma bainahuma din suna da lokaci iyakantacce wanda in sun kai lokacin sun gama aiki kenan, shine ma'anar wa ajalin musamma. Ma'ana ita saman da muke gani da ƙasan da muke rayuwa a kai da halittun da suke rayuwa tsakanin sama da ƙasa, kowanne yana da ajalin musamma, kowanne yana da lokacin sananne wanda aka riga aka yanke mai wannan lokacin, kowa zai kai lokacin shi ya gama aiki. Shi yasa taurari a sama suna da lokacin aikinsu da iya lokacin da Allah ya sanya musu. Rana da wata suna da lokacinsu, ita kanta saman tana da lokacinsu. Shi yasa a lokacin na yi gaba ɗaya kowanne zai rushe. Wa idan nujumun kadarat, haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, wa idha as-sama'u kushitat, wa idha as-sama'u kushitat, duka da saman da taurarin gaba ɗaya za a naɗe su, taurarin za su zubo gaba ɗaya su rushe sun gama aiki. Haka ita ma ƙasar, Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa zai naɗe ta gaba ɗaya ya cire ta ta gama aiki. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat وبرزوا لله الواحد القهار وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله يقول أسر قبائي سنة جمت أهم منش جسمان قبائي ألا نئس يا جمت أهم منش أرجع أن سريسه سبوني سبوني سنكي أجل مسمى سنكي إياه ترسل الله إياه تنسي مسمى. To haka duk su ma ƴan adam din kullu nafsin za'iqatul maut, kaga kowa yana da lokacin da Allah ya aje mishi. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malu, wanda ma bai mutu ba alqiyama za ta zo ta riske shi a lokacin da kowa da kowa zai mutu. Kaga kowa yana da ajalin musamma, duk wanda kaga ya mutu to ajaluhul musamma ya tabbata akan shi. لذلك الله يقول ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا للي كافري ولن تكافر سيما الله تكافر سيما ونن القرآن عند أكي كرن تامس بس إيماني دشيبا الله يقول عما أنذروا مؤرضوا سنا كود كي دنغني دأبن دأكي مسجر جئيدش Qur'anin da ake karanta musu ana musu wa'azi ana musu gargadi ba sa so ma su saurare shi, shine amma undiru mu'ridun al-i'rad, shine mutun ya juye kanshi ya kauda kai daga wanda yake yin magana gare shi, ya juya mai gefen fuskar shi, wannan shine al-i'rad. Daga wa'inda suka kafirce ma Allah suna kauda kai su ki sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, su ki mai da hankali dangane da abinda manzon Allah yake karanta musu na Alkur'ani. Ban ma Allah yana cewa wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun, kafirai suna cewa kada ku saurari wannan Alkur'ani, ku rinka yin laghaw kuna ihu kuna sau'a hayaniya idan ana karanta Alkur'ani ta yanda ba za ku saurari abinda ake karantawa ba, la'allakum taghlibuna, ko za ku yi galaba a kan wannan mutumin da yake karanta muku Qur'ani. Shi yasa malamai suka sanya daga cikin nau'o'in kafirci akwai kafircin da ake ce mai kufru i'rad, kafirci na i'rad, mutum ya kauda kai ya ƙi sauraron abu, ya ƙi yadda ya ƙi sauraron abu ballantana ma har abin ya shiga zuciyar shi ya yadda, wannan shine kufru i'rad. Mutum ya zamanto yana rayuwa ne kawai a inda yake, in ya samu kanshi a cikin musulmi ne kawai, an haife shi a cikin musulmi kawai sai ya zama musulmi, amma shi mu'rid ne anil Qur'an, ba abin da ya dane shi da Alkur'ani, baya zuwa ya koya, baya zuwa ya saurari abinda Qur'anin ya kunsa, baya so ya san abinda yake ciki. Duk wani abu da za a karanta mai na gaskiya baya so ya saurara. Shi yasa da ya ji an fara magana sai yanke abin. Sai ku da an fara magana a fara kawo addini, a fara kawo Allah ya ce zai ma so ya saurari wannan. Wannan shine ake ce mai i'rab a addini. Shine i'rab. Kaga Allah ya sifanta kafirai da wannan nau'in na kafirci. Wallazina kafaru amma undiru mu'ribu. Lallai kafirai suna kauda kai dangane da abin da ake musu wa'azi da gargadi da shi na Al-Qur'ani. Anan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana sifar kafirai wanda ta sha bamban da sifar mu'minai. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ سوره إن suka ji abin da aka saukar ma manzon Allah ana karanta musu ayoyin Al-Qur'ani Allah sai sai kaga idan suna zubar da hawaye suna kuka saboda sun ji maganar Allah saboda sun ji sakon da Allah ya aika zuwa gare su sun ji abin da Allah yake so da abin da Allah baya so da haka masu imani su kullum fuskantar inda Al-Qur'ani yake suke shine kishiyar kafirai daga gurgurdan imanin mutum gurgurdan yanda yake fuskantar Al-Qur'ani yake jin dadin Al-Qur'ani yake so ya ji ana karanta Al-Qur'anin kuma yana so ya ji ana karantar da Al-Qur'anin domin ya fahimci ma'anar shi shine ma'anar wallazina kafaru amma undiru mu'ribun da haka mutum zai iya duba zuciyar shi ya sade sai ya gani menene alakar shi da Al-Qur'ani kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa idan kana so ka san matsayinka a wurin Allah to ka kalli matsayin da Allah ya aje ka dangane da Al-Qur'ani menene alakar ka da Al-Qur'ani ina ne matsayin da Allah ya aje ka to wannan shine matsayinka a wurin Allah gurgurdan nisantar ka da Al-Qur'ani gurgurdan nisantar ka da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa babu abin da yake da dadi a cikin zuciyar masu imani kamar sauraron Al-Qur'ani da kuma karanta Al-Qur'ani din musamman a irin wannan watan na Al-Qur'ani shine watan Ramadan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana halin kafirai ne da sifar su domin mu guji wannan halin mu guji wannan sifar mu kuma mu lizimci sifa ta mu'minai wanda ita ce lizimtar Al-Qur'ani din da kuma kokarin fahimtar abinda Al-Qur'ani ya kunsa shi yasa a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin ba wata aya da zaka kawo miki daga cikin ayoyin al-ubangijin su sai sun kauda kai sun yi watsi da ita da haka kowace aya za ta kawo musu ba za su saurare ka ba ba za su kasa kunne zuwa gare ka ba za su ci gaba da kauda kai za su ci gaba da watsi da Al-Qur'ani a wani wurin Allah ya ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu Allah ya ce su fa waɗannan kafiran duk ɗaya ne a wurin su ko kai musu wa'azi ko kada kai musu wa'azi la yu'minuna ba za su yi imani ba a wani wurin Allah ya ce wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu duk ɗaya ne a wurin su ko kai musu wa'azi da gargadi ko kada kai musu wa'azi da gargadi la yu'minuna dai ba za su yi imani ba saboda me saboda sun kauda kai sun yi i'rabi dangane da Al-Qur'ani ko da kana gani suna ji kunnen su a toshe yake ba sa bari Al-Qur'ani ya shiga kunnuwan su ballantana kuma ya kai zuwa ga zuciyarsu kamar yadda mutanen annabi Nuhu alaihi salam suka rinka yi lokacin da yake musu wa'azi wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim yace ya Allah duk lokacin da na kira su dan ka gafarta musu sai su dauki yatsun su su sa a cikin kunnuwan su su toshe kunnan dan kada ma su ji wa'azina to wannan shine kololuwar i'rabi dangane da ayoyin Allah da i'rabi dangane da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala wanda kafirai suka sifanta da shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kiyaye mu da ta zamu tsaya a wannan ayar darasi ne zuwa insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta gaba inda Allah zai fara tattaunawa da kafirai akan abin da suke yi na bautar wani wanda ba Allah ba. Allah zai fara tattaunawa da su a ji menene hujjojinsu, menene dalilansu, kuma mu ji yadda Allah zai rushe hujjojin ya kuma rushe dalilan ya tabbatar da cewa ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Allah dai shi kadai ne za a kadaita da bauta, shi kadai ya tantanta a bauta mishi. Kaga darasi ne zuwa za mu tashi akan aya ta 4 insha Allah ta'ala. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abinda muka ji, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu nada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.